الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سادوا أولا سافيا تاع الخميس يو منا بيو غوتا رمضان با هجرة منزو صلى الله عليه وسلم شكرا دبو إيادة أريهدو دا أربعين دا بقوي واندكم إيداتي دا إنا غيو 19 ne ga watan 2 hijiran miladiya 2026. A wannan masallaci mai albarka, masallacin Meti dake wannan unguwa ta Bolari a nan cikin garin Gombe, Fadar Jahar Gombe, muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kara wannan gari namu albarka, ya bamu lafiya da zaman lafiya da dukkanin garuruwan mu gaba daya, musamman arewacin Najeriya. Mun haɗu ne a wannan wuri don fara gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma na Ramadan, wanda muke gabatarwa wa 'yan uwa mata daga wannan masallaci duk shekara. Kuma in ba a manta ba, shekaran da ta gabata mun tsaya ne a ƙarshen Suratul Mujadala, za mu tashi ne a farkon Suratul Hashri. Haka ne ku aram. To, da farko muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin rahaman shi da falalan shi ya haɗa mu a wannan guri, a wannan masallaci, a wannan shekara, saboda falala ta Allah subhanahu wa ta'ala da rahaman shi a kanmu. Kamar da na faɗa jiya a tafsirin dare da muka fara, duk lokacin da Allah ya baka tsawon rayuwa kaga watan Ramadan, ya zama wajibi ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai waɗanda an yi azumi da su bara, wannan azumin ba sa nan, ba tare da kai ka fi su wayo ba ne ba, ka ɓuya kai ba iya kama ka ba. Haka ne ko ba haka ba? Kawai falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Da yawa sun koma ga Allah, sun fi ka kuɗi, sun fi ka mulki, wasu sun fi ka ilimi, wasu sun fi ka dabara da wayo da komai, amma yau sun zamo tarihi. Kamar da na ba da misali jiya, shekaran 2025 a lissafin kalandar Gregorian calendar, an yi rashe-rashe a Najeriya manya-manya na masu kuɗi irin su Alhaji Aminu Ɗantata, irin masu mulki irin su General Buhari, da malamai irin su Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tashi, irin su Sheikh Dahir Usman Bauchi, irin su ga Malam Habiba Haya Kaura kwanan nan shi. To, duk ire-iren waɗannan da suka koma ga Allah, da an kira sunansu a Najeriya kowa ya san su. To, waɗanda kuma suka rasu wanda ba a san su ba, Allah kaɗai ya san mutum miliyan ne suka rasu daga azumin bara zuwa wannan azumin. Na biyu kuma, Allah sai ya baka lafiya, to nan ma wajibi ne ka gode mishi. Akwai wanda yanzu haka yana nan amma bai da lafiya, ko yana asibiti a kwance, ko kuma yana gida a kwance. To, kaga bayan Allah ya baka rai, ya baka lafiya, wajibi ne ka gode mishi. Wani yana son ya azumin nan amma ba zai iya ba saboda bashi da lafiya. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan. Allah ƙara mana lafiya da imani, ya ba mu ikon aiki na gari a cikin wannan wata mai albarka. Kamar yadda muke faɗa kullum, watan Ramadan wata ne na ibada, kuma a kullum shi mumini so ake imanin shi ya dinga ƙaruwa. Kamar yadda mutum yake damuwa ya ci gaba a duniya, ya samu ci gaba a duniyance, to haka ya kamata kuma ya damu ya samu ci gaba a lahirance. Idan ci gaban duniya kaɗai ne, za ka gama ci gaban kuma ka mutu. shi yasa kullun nake ga yabo tane duk ci gaban da zaka a Najeriya ba zaka irin na shugaba Buhari ba kusan shine ya rike kusan duk mukamai da ake rikewa na executive yayi gwamna yayi shugaban kasa lokacin da ya gwamnan ma jihohi ne da yawa not is gaba ɗaya jiha ɗaya ce da Borno da Yobe da Taraba da Adamawa da Gombe da Bauchi duk lokacin shi kaɗai ne gwamna yayi ministan mai yayi shugaban kasa har sau biyu yayi na soja yayi na farar hula sannan kuma Allah ya bashi farin jinin da babu dan Najeriya da ya taɓa samun wannan farin jinin a cikin masu mulki babu shi ko su Sardauna ba su yi farin jinin da Buhari ba amma yau ina yake ya zama tarihi sai da gan shi a hoto ko gan shi a bidiyo amma a duniya kan babu shi to idan ire-iren waɗannan sun koma ga Allah to kaifa min babi a wala kenan to lalle mutum ya sani duniyar nan duk daukakar da ka samu duk ci gaban da ka samu ƙarshen da kuma je za ka batta wanda zai sa ka gina lahiranka ladar mar'i in ji wani mai baiti ya ce ɗan adam ba shi da wani gida duk gidan da za ka gina a duniya suka ce ba naka ba ne ba illallati kana qabla al-mauti baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha yace idan ka gina yace baka da gida sai gidan da ka gina kafin ka mutu gidan aljanna kenan idan ka gina da alkhairi ka je ka samu alkhairi in ka gina aka san haka kuma ka samu aka san haka Allah ya ba mu gida na alkhairi to mu dage wajen roƙon Allah ya ba mu sabati ya ƙara mana imani a cikin wannan wata na Ramadan ya kuma ba mu kariya daga dukkan wani sharri ya ba mu kariya daga dukkan hau da fitintunin zamani wannan wajibi ne sannan a dage da ibada a cikin wannan watan mutum ya iyakar iyawan shi watakila wannan shine Ramadan din wani na ƙarshe bai sani ba Allah kadai ya san waye zai ƙara ganin Ramadan na shekarar 2027 to Allah ta'ala ya ba mu tsawon rai mai albarka kamar yadda na faɗa wancan shekarar mun tsaya a ƙarshen suratu al-mujadala ko al-mujadila kamar yadda mun yi bayani wancan shekarar ko ara mu wani za a ɗauka ranar ba a kanana ranar muka rufe ne bacci ya ɗauki arama ana tahajjud ko suratul mujadila ko suratul mujadala yau za mu tashi a farkon suratu al-hashr kamar yadda na faɗa suratul hashr wannan ana kiranta da wannan suna na suratul hashri shine sunan da ta shahara da shi da ita aka fi sanin wannan sura da sunan suratul hashri malamai duka sun ittifaki babu sabani sura ce madaniya ta sauka bayan annabi ya koma madina da zama sallallahu alaihi wasallam bayan ya bar makka kenan nazalat ba'da al-hijrati ta sauka ne wannan suran bayan hijira abdullahi bin abbas ya kirata da suna suratu bani nadir haka abdullahi bin abbas yake kiranta majidin suratul hashri sai ce suratu bani nadir an kirata da sunan suratul hashri saboda kalma al-hashr da ya zuwa aya ta biyu huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min diyarihim li awwalil hashri a qur'ani kusan galibi duk surorin qur'ani za ga akwai in an ce suratu kaza to wannan kaza din akwai shi a cikin suran misali suratul baqara akwai sunan baqara a cikin ta suratul ali imran za ga akwai sunan ali imran a cikin suratul nisa'i suratul ma'ida suratul an'am suratul a'raf suratul al-anfal suratul tauba to duk ire-iren waɗannan in ka tafi zaka samu akwai dalili surori kadan ne ba zan iya cin adadin su ba wanda an kira su da suratu kaza amma wannan kaza din babu shi a cikin sura surorin ba su da yawa. Na biyu an kira ta da suratu Bani Nadir, saboda Bani Nadir kabilu ne na Yahudawa da suke a Madina, labarinsu ya zo a cikin wannan sura. Yasa Abdullahi bin Abbas ya kira ta da suna suratu Bani Nadir. Kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar a cikin Sahihul Bukhari daga Sa'id ibn Jubair, Allah ya kara masa yarda, yake cewa Qutl ibn Abbas na ce da Abdullahi dan Abbas, suratul hashiri kala suratu Bani Nadir, da nace mishi suratul hashiri sai shi Ibn Abbas yace suratu Bani Nadir. Wannan yazo cikin Sahih al-Bukhari, kamar da Bukhari ya ainihin kawo shi daga Sa'id ibn Jubair, Allah kara masa yadda. To wannan surar tana da ayoyi 24, adadin ayoyin ta kenan, tana da ayoyi 24 wanda dukkan su kuma suru ayoyi ne da suka sauka a Madina. Sannan ita ce sura ta 98 a jerin saukan surorin Qur'ani. A jerin saukan surorin Qur'ani ita ce sura ta 98. A lokacin da ta sauka, kwata-kwata surori 16 ne suka rage a gama saukar da Al-Qur'ani mai girma. Wasu malami suka ce ta sauka ne bayan saukan suratul bayyina, lam yaku kenan ko? Wasu malamai suka ce ta sauka ne bayan suratul nasri, ita ce izaja. To wannan sura, kamar yadda na faɗa, ita ce sura ta 98 a jerin saukan surorin Qur'ani. Amma a jerin surorin Qur'ani kuma da ke hannunmu a jere, ita ce sura ta 59. Kun gane bambancin abun? Kusan duk shekara na sha faɗa. Yanzu ka ɗauko lissafi daga suratul Fatiha, Baqara, Ali Imran, Al-Nisa'i, Al-Ma'ida, An'am, A'raf, Anfal, Tauba, Yunus, Hudu, Katahu, Yusuf, har ka zo nan za ka samu surori ne guda 59. Ita ce ta 59 shi ne ke jere a cikin Qur'ani mai girma. Amma kuma a wurin sauka, lokacin da ake saukar da surori, ita ce ta 98. Saboda idan sura ta sauka, annabi ke cewa a sa ta a wuri kaza, a sa ta a wuri kaza. Annabi ke gaya sahabbai masu rubutu, sakatarorin shi kenan, wannan suran tana bayan sura kaza ne, a sa ta a bayan sura kaza, ko tana tsakanin sura kaza da sura kaza. Annabi ne ke gaya musu. Kisa tsarin Qur'ani ba wasu sahabbai bane suka tsara, annabi ne tsara shi, amma imla'i yake musu, dictation ne, sai ya ce ku rubuta abu kaza, sai su rubuta, ba abin da suka yi su da tunaninsu ko kuma da shawaransu, a sai abin da annabi ya gaya musu. Wannan ayan tana cikin sura kaza, kuma tana tsakanin aya kaza da aya kaza, sai a saka. To wannan shine abin da ake nufi da a samu cewa a Qur'ani ita ce sura ta kaza, a jerin sauka kuma ita ce sura ta kaza. A lokacin da ta sauko ita ce sura ta 98, sai annabi ya ce amma a jerin surorin Qur'ani kuma yanda Qur'anin yake, ita ce sura ta 59, don haka tana bin bayan sura ta 58, bayan ta kuma sura aya sura ta 58 ita ce da tara, bayan ta kuma sura ta 60 daidai. Babban abin da wannan suran take karantarwa, tana karantar da ƙarfin iko Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, da yanda yake karya azzalumai komai ƙarfinsu. Duk wani azzalumi, kamar yadda tabbata a cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama, yace inna Allaha la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Allah yana yi wa azzalumi jinkiri ne, kaga su yi ta zalunci, Allah ya rabu da su. Kai ta zalunci, Allah ya kyale ka. Kai ta rashin mutunci, Allah ya kyare ka. Jiya shugaban kasa ya ce yana neman gafaran 'yan Najeriya, wai ya sanya musu laifi. Na ce ni dai ban yafe nawa ba, wallahi tallahi ban yafe ba, inda Tinubu ne ban yafe mishi ba. Tun da ya confessing da kanshi, ya tabbatar ya zalunce mu, ya yi mana laifi, har wai yana neman gafara, wai saboda darajar Ramadan. nace wallahi tallahi ban yafi ba ko a Ka'aba ya roke ni ba zan yafi mishi balle yana Abuja yana cikin AC muna nan ba wuta ina fata kun gane wannan halal ne fa ya halatta aka zalunce ka ce ban yafi ba Allah ya halatta wannan abu duk wanda yace ban yafi ba bai yi wa Allah laifi ba Allah dai yace in ka ga dama ka yafi in ka ga dama kar ka yafi sai muka sabi kar ka yafi Allah ne ba mu sabi akwai sinannun da bai kamata a yafe musu ba wadanda suka yi kuskure kuma babu laifi a yafe musu amma azzalume da gangan to yafi me zaka musu inda a ce ma ya dena ne wallahi za mu ce mun yafe amma za a ci gaba da gashi ne fa ku yafe na baya wai sai a bude sabon shafi ha ba mala amma da ɗan Najeriya mahaukata kenan wai ya zo tafsiri jiya a masallacin bila amma saboda haka ku yafe mishi ya fara zuwa tafsiri Allah sauwake to duk karfin da azzalumai ke da shi annabi ya ce Allah jinkiri yake musu har lokacin da idan ya damke su ba za su kubuce ba ai babu damkan da ya wuce a turo maka mala'ikan mutuwa karshen damka kenan a lokacin babu wani likita a duniya da zai baka kariya babu wani security da zai baka kariya Allah kar ya azzalumai duk inda suke a duniya tun daga azzalumin America da Isra'ila da Ingila da Faransa har azzalumin Abuja duka da na kowane jiha ma Allah karya su to saboda haka wannan suran tana nuna mana karfin ikon Ubangiji Yahudawan Madina Banu Nadir wato tun asali a tarihi Yahudawa haka suke za ku ji inda suka munafirci annabi alaihi salatu wassalam inda suka bashi wahala yanda kuma suke daukan matakan kariya na karfin soja da waɗansu gine-gine da za su ba kansu kariya tun a wancan lokaci kuma haka suke a yau su suke mallakan nuclear su ce kuma an hana kowa yi an yi signing agreement kar kowa yi misali ku ne kuka mallaki abu sai ku ci a zo a yi doka daga kanmu kar kowa ya ƙara mallaka abinda suka yi kenan to tun can haka Yahudawa suke to Allah zai ba mu labarin yanda suka munafurci annabi alaihi salatu wassalam da yanda annabin kuma ya ainihin yi maganinsu kafin mu shiga shine dan ku fahimci yanda surar take annabi da ya zo shi Madina ya samu Yahudawa Yahudawa kuma sun kasu kashi uku akwai Banu Nadir akwai Banu Quraiza akwai Banu Qainuqa waɗannan gidaje ne na Yahudawa kaman ka ce Kanawa Katsinawa Zazzagawa misali kenan kaga ai duk yare ɗaya ne amma kawai sunan gidaje ne to waɗannan Yahudawan su Banu Nadir suna cikin Yahudawan gabaɗayan su kaf annabi ya kulla amanan zaman lafiya da su kar ku yaƙe mu kar mu yaƙe ku to su Banu Nadir akwai wani abu da ke tsakanin su da manzon Allah alaihi salatu wassalam na irin wannan kulla alƙawarin zaman lafiya ni bazan yaƙe ku ba kuma ba za ku yaƙe ni ba bazan taimaka a yaƙe ko ba za ku taimaka a yaƙe ni ba koda da bayanan sirru ne sannan kuma in za a kawo mana hari ku taimaka mana in za a kai muku hari mu taimaka muku tun can haka wannan abun akwai shi to daga ciki idan wani musulmi diya ta hau kan shi yayi wani abu na kuskure zai biya diya ita dama diya ba mutum ɗaya bane ke biya in aka ce an yanke ma diyan kisan kai ya shafi dangin ku gaba daya ya shafi ma musulmai gwamnati ma ta taimaka da kowa da kowa da masallata yaka hukuncin diya yake to idan kuma su Yahudawa ne diya ta same su nan ma annabi da sahabbai su taimaka musu a biya wato za a zauna ne zama na amana da taimakekeniyan juna to sai wani daga cikin wasu daga cikin sahabbai ana ce musu qurra'u sun kai wurin mutum 70 kowanne a cikin su alaran mani shi yasa ake kinsu da qurra'u makarantan qur'ani annabi ya tura su wani wuri aka ja kakkashe su kusan a cikin su mutum ɗaya ne escaping ya gudu sauran gaba ɗaya aka kashe su kafiran larabawa mushrikan larabawa kenan to wannan wanda ya samu ya kubuta shi kadai da zai dawo ya bada labari a Madina fa duk tawagan mu na an kashe mu yana hanyar dawowa sai gamu da waɗansu larabawa guda biyu to tunda a tsorace ki sai tunani daga cikin waɗannan da ragowan wanda suka kashe ɗan uwan shi nan ne akwai yuwar shi ma su kashe shi to sai fara kai musu hari saboda ka'idan yaki karka bari ai ta kawo ma hari kai baka kaiwa an yi nasara akan ka kenan kamar ɗan balle karka bari ai ta kawo maka attack kana defending yam ka samu matsala haka ne ko amma yawwa galibi akai defending game inda ya dau lokaci to sai an ci ku ana defending game ne sara'a mintuna kada to a irin wannan sai ya zanto yayi saurin kai musu hari sai ya kashe su duka biyu ya samu ya gudu to sai daga ba aka gane cewa waɗannan larabawa guda biyu ne kashe ba sa cikin waɗancan kabilun da suka kashe masa ƴan uwa mutum kusan 70 ya za a yi annabi ce diya ya hau kanshi annabi shi yana da adalci ba wajen dan uwan mu bane ba kuma an kashe mana wurin mutum 70 saboda haka yayi laifi dole sai masa hukunci amma tun da yayi ne akan kuskure ba hukuncin kisa bane akan shi diya zai biya to tun da akwai yarjejeniya tsakanin annabi da Banu Nadir sai ce to bari je ya same su ya gaya musu ga abin da ya same mu ana neman kowa ya kawo gudunmuwa dan a biya mishi wannan diya Annabi ya tafi da sahabbai alaihi salatu wassalam da suka je Annabi ya zauna yana mitin daga shi sai su sauran sahabbai suna gefe da ya musu bayani suka ce a to wannan ai babu laifi alƙawari ne tsakanin ya zama dole a taimaka bari mu je mu shawarwari sai mu kawo abin da zamu iya kawowa ai da suka koma gefe suka tara ƴan uwansu suna mitin suka ce to fa mun samu dama wannan ita ce the right time da za a kashe Annabi alayhi salatu wassalam tun daga hicin a zaune a samu wani ya hau sama da wani katon dutse kawai a sako a kan shi wanda dutsen da ya fado a kan shi kawai shikenan ya mutu wanda kake da amana da su ne suke shirya maka wannan abu kuma har yau haka muke rayuwar mu ba mutum ne ka aminta da shi amma yana yakan ka ta karkashin kasa kuma ko haɗu da shi yana yaƙe maka haƙwarawar shi masoyinka ne kuma wallahi tallahi ƙarya ki in ji wani mai baiti yake cewa idza ra'aita niyuban laythi barizatan fala tadhunnanna anna laytha mubtasimi wai idan ka ga haƙwaran zaki a buɗe kar ka ɗauka zakin nan fa dariya yake mugunta yake shiryawa to haka wani mutum yake in yana ma dariya wallahi maƙiyinka ne zai iya kashe ka ko sabon riga kasa haushe ke ji da ya ga kana haske ko hasken rana ne haushe ke ji to Allah raba mu da irin waɗannan to sai suka ce kawai aje ayi wannan abu sun manta fa kuma da annabi suke shirya wannan makirci wanda yake magana da Allah subhanahu wataala suna mitin din Allah na sanar da mala'ikar Jibrilu ana mitin fa za a kashe abokinka zai bar su sai ga Jibrilu ya zo ce ya rasulullahi ana mitin din kashe ka tashi ka bar wurin nan sai kawai annabi ya tashi annabi da ya tashi ran shi a bace da ya fusata hatta sahabban da ya zo da su ko sallama bin musu ba ya kama hanya kawai sai Madina su kansu sahabban ba su ma san annabi ya tafi ba a can suka jima suka ga ina annabi yake wani ce annabi baya wurin nan kafin an aka ce annabi ya kama hanyar Madina shine annabi da suka bi shi suka same shi a Madina ya tara sahabbai yace to ga abin da yake mu Banu Nadir ga abin da suka shirya mana na akashe ni saboda ka sun warware alƙawarin da ke tsakanin mu da su ka'ida kuma ga duk wanda ya warware alƙawari ya ci amana ya halatta a yake shi shine annabi tara sahabbai rundunan yaki yace aje a yake su to ganuwa na wannan garin tunda ba mu da shi a Gombe ga wanda ya sa irin kofofin Kano din nan tunda jun Najeriya babu inda suke maintaining ganuwa kaman Kano to gari ne gaba da ake waye kuma akwai kofofi sai zanto sun kulle duk kofofin shiga garin annabi ce shikenan ku zauna tunda an kulle kofofin garin dole a bude ai kai ne ka kulle kofar gida dole yunwa fito daga duk abincin da ka aje zai kare ruwa ma zai kare komai zai kare dole a bude kofa annabi ce to a ainihin kewaye garin gaba daya ya zama an sa musu takunkumi kenan to wannan abin da ya faru shine Allah zai bada labari ana Yahudawa a Madina a lokacin suna cikin manya-manyan manoma suna da arziki na gonakan dabinai annabi ce duk waɗannan duk wani dabino wanda yake ana wani lambun dabino da ake ji da shi aje a dinga sare dabinon kawai wato duk abin da za a musu na su bude su fito sai da aka musu da wahala ta kai wahala suka yi saranda me kuke bukata annabi ce abin da muke bukata shine ba duka ba zagi amma mun kore ku daga garin nan gaba daya duk aka kore su ba a so a ga Yahudiyo ko guda daya a Madina aka kore su da sharadin ko uka ba za su dauka ba duk wani kayan yakin su bar shi a wurin kayan su kuma duk wani kayan da raƙumi ba zai iya dauka ba anan za su bar shi kaga raƙumi ba zai dau gida ba ba zai dau gona ba duk abin da raƙumi ba zai iya dauka ba to ku bar shi a wurin shine saboda tsaban bakin ciki ne Yahudawa majalin su bar gidan hissu dinga rusa gidan suka dinga rushe gidajen to shine duk Allah zai bada labari a takaice wannan shine kadan summarizing na abin da ya faru ya zama sababin nuzul na saukan wannan sura mai girma muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon karanta daidai ya ba mu ikon fahimtan daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa bihi nasta'in ولا حول ولا قوة إلا بالله يا الله يجي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز
Allah subhanahu wa ta'ala yace sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa al azizul hakim sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai guda bakwai da duk abin da ke cikin kasa sabbaha lillahi yayi wa Allah tasbihi wato kama an yi tasbihin an riga an gama ko kai ko kar kai amma riga an yi an gama wannan tana daga cikin surojin da suka saka da wannan lafazin na sabbaha lillahi kaga sabbahan nan fi'ili ne madhi mabni ala al-fath ila mahalla lahu min al-i'rab fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa to sabbaha an riga kamar kace yayi tasbihi lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala ma fi samawati wa ma fi al-ard duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin kasa menene ke cikin sama sune mala'iku to tasbihin mala'iku kadai inda tasbihin yana karar da Allah ne to da ya ishi Allah inda Allah na karuwa da abun da tasbihin mala'iku ma kadai ya ishe shi sai ce bai bukatar namu saboda su mala'iku gaba ɗayan su suna yi wa Allah tasbihi mala'ikun sama ta ɗaya kadai duk sun fi mu yawa da mutane da aljanu ba su kai mala'ikun sama ta ɗaya ba balle ta biyu ta uku har zuwa ta bakwai to duk akwai mala'ikun da kuma suna duniya Allah ya sa su aiki suna tare da mutane kowanne dan adam akwai mala'ikan da ke bin shi har guda biyu raqibun da atid to waɗannan mala'ikun gaba ɗaya kaf sun yi wa Allah tasbihi da ma wani abin da ba mu sani ba duk abin da ke cikin sama da wuta da aljanna duk suna yi wa Allah tasbihi
wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la taf'aluna tasbihahum
innahu
innahu kana 'aliman ghafura
Allah ce wa in min shay'in babu wani abu komai kankantan shi komai girman shi illa yusabbihu bihamdihi face na yi wa Allah tasbihi duk abin da ke cikin duniyan nan kaf suna yi wa Allah tasbihi duwatsu suna yi bishiyoyi na yi sirrai na yi, kwari na yi, dabbobi na yi, sun fi mutane yawa ko wasu yi ba? Sun fi. A kowane gida, kwarin gidan sun fi mutanen gidan yawa. Haka ne ko ba haka ba? Ga kwari, ga dabbobi, ga kudaje, ga sauro, ko ma menene ka kashe su ƙara dawowa. To kwarin da suke kuma waje sun fi mutanen da suke waje yawa. Akwai kwarin da ma suna ƙarƙashin ƙasa ma baka ganin su, kana tono ka samu wani ƙwaro a ƙasa, shi nan ne duniyar shi shi kuma. To duk wani abu da kake gani da ido, da wanda baka gani yana yi wa Allah tasbihi. Akuyar da ka ɗaure ko kaza ko agwagwa tana yi wa Allah tasbihi. Inuwanka tana yi wa Allah tasbihi. Bishiya da kake zauna ƙarƙashin da kana shan inuwa suna yi wa Allah tasbihi. Shi ne ma'ana wa in min shay'in, babu wani abu ko mai girman abun ko mai ƙanƙantar shi, ko da ƙwayan zarra ne. Sauro zai cije ka kuma yana subhanallah. Haka matsiya ce. Ga zalunci ga tasbihi. Kuma shi wannan facizon da yake makan assignment ɗin da Allah ya bashi kenan. Shi ne aikinsa shi kuma. Allah halicce shi ka ciji mutane. Shi ma assignment da aka bashi kenan. Yana aikin shi ne. Cinnaka shi ma ya cije ka kuma yana tasbihi. To wannan shine ma'anan wa in min shay'in, babu wani abu inji Allah face yana yi wa Allah tasbihi. Sai Allah ce walakin sai dai la tafqahuna tasbihahum, ba ku fahimtar tasbihin da suke. Shi yasa annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam cikin hadisi ingantacce, yace akwai wani dutse a Makka, duk lokacin da zan wuce sai ya bin sallama, yace assalamu alayka ya rasulullah. Dutse ne kuma. To kaga ashe suna magana kenan. Ke sa annabi Sulaiman yake jin maganan tsuntsaye da dabbobi. Kuna zaune da annabi Sulaiman fa, sai ka ga dabbobi sun shigo sun kawo ƙara. An sa mana dusa ta tunkuɗe ta hana ni ci saboda ta fi ni ƙarfi. Ya ce ke me yasa kika zalunce ta? Ka ga yana magana da su amma kai baka jin me suke cewa. Allah ne bashi wannan abu. Allah bashi fahimtar maganar dabbobi da tsuntsaye. Wa tayr mahshura kullu lahu awwab. Kaga tsuntsaye sun taho da gudu sun zo sun zube a gaban shi. An kawo ƙara. Wannan ya ce kwani wannan, wannan yayi kaza, yayi musu bayani a sasanta su tashi safi. To shi yasa Allah subhanahu wataala Allah abun tsoro ne. Kaga mutum ne ɗan uwanku kuna tare da shi amma yana jin maganar dabbobi. Shi yasa da aka fito za a je sallar roƙon ruwa da annabi Sulaiman, ana tafiya yana kan doki a matsayin shi na sarki da tawaga da dawakai da wane ne, sai aga ya tsaya can ɗan lokaci sai ya ce a koma an fasa roƙon ruwan kuma. Yace saboda yana tafiyar nan ya ga tururuwa sun taru suna roƙon ruwa kuma Allah ya karɓa. Sai ce an shayar da ku bi da'awati ghayrikum, da addu'an waɗansu wanda ba ku ba. Allah ya karɓi addu'an tururuwa, saboda haka za'i ruwa kowa ya koma gida. Tururuwa ne suka taru a shan roƙon ruwa suke, ba wanda ya gane sai shi. Tururuwa suna ya Allah ba ruwa, kuma shi yana jinsu. To kuma an masa wahayin Allah ya karɓi addu'a, shikenan kowa ya koma gida. Annabi Sulaiman alaihi salam kenan. To Allah yake cewa to duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin ƙasa yana tasbihi ga Allah. Shi yasa Allah subhanahu wataala cikin Al-Qur'ani mai girma yace tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Ita ce ayan da malam ya kawo farkon ta na koma. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Samman bakwai da ƙasan bakwai da abin da ke tsakanin su duk suna tasbihi ga Allah. Sai ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Allah ce wa lahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wala yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mun karanta ta jiya a tafsirin dare. Allah yake cewa duk abin da ke cikin sama da ƙasa mallakan Allah ne. Allah shike iko da komai. Komai mallakan Allah ne. Duk abin da kaga wani ya mallaka, wani aro Allah ya bashi. Amma hakikanin mallaka din ba nashi bane ba. Shi yasa kana ganin kana da da aro Allah ya baka sai dauke shi in ya gara ma. Haka ne ko ba haka ba? Kina da miji ko kana da mata Allah sai dauke ɗaya daga ciki. Saboda abun nashi ne ba naka bane ba. Kana da mulki, Allah ya baka aro ne na shekara 8 ka kusa gamawa insha Allah. Mu dole ka sauka, kana kuka zaka sauka. Ko zaka mutu wallahi ka sauka. Saboda me Allah ne baka aro na in shekaru kana ganin kaman ba za su kare ba kuma sun kare. Ka Allah ya iya maganin iska a duniyar nan. Astaghfirullah. Duk siyan mai tsiya sai ga Allah ya kunyata shi lokaci daya. Allah ya baka dukiya in ga dama ya kwace kaga mai kudi ya koma talaka. Saboda dukiyan aro Allah ya baka. Rayuwan kanta aro Allah ya bamu. Kaga mai iskancin ka sai ya turo mala'ika ya dauke ka. Irin ɗan iskan da aka yi a Najeriya suka mutu tun daga kan su fela ransam kuti kai ka san Allah ya isa. Allah shine Allahu kaga an yi wane kuma ya mutu. Manya-manyan tsinannun Yahudawa an yi sun mutu. Manya-manyan shugabannin Amerika sun mutu. To in ba Allah ba wa zai shirya wannan abu. Allah ka samu kyakkyawan ƙarshe. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk abin da ke cikin sama da ƙasa mallakan shi ne. Cin mala'iku kuma da suke wurin shi ba sa masa girman kai dangane da bauta mishi. Suna masa tasbihi dare da yini ba sa gajiyawa. Ba sa ƙosawa a kowane lokaci ibada suke wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yasa Allah ce wa dhkur rabbaka kathiran ya ce wa sabbihi bil ashi wal ibkar. Ka ambaci Allah da yawa kuma sai ya ce kai tasbihi. Kaga ya faɗi zikiri kuma sai ya faɗi tasbihi. Saboda me? Duk abu guda ɗaya ne. Tasbihi ma zikiri ne. Allah sai ya ce ku yi zikiri da yawa kuma ku yi tasbihi. To wannan iya nuna tasbihi na da wani ɗoriyan falala akan sauran zikirin da ba shi ba. Kamar da karatun Qur'ani ke da wannan falala. Kamar yadda Allah ba da labarin mala'iku ya ce man kana aduwwan lillahi sai ce wa mala'ikatihi sai ce wa jibrilu wa mikala. Kaga ya ce mala'ikun Allah kuma sai ce jibrilu da mikailu wayar kuma suma mala'iku ne. Saboda me? Saboda falalan da suke da shi akan sauran mala'iku. Haka Allah ce wa id akhadna minan nabina mithaqahum. Ka bada labarin lokacin da na riki alkawari da annabawa sai ce wa minka haka da kai ma annabi Muhammadu. Kaga shi ma annabi ne. Yace wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa wa akhadna minhum mithaqan galiza. Yace annabawa kuma sai ware su guda biyar ya faɗi sunan su. Saboda biyar din nan suna da falala da daraja doriya akan sauran annabawa. Shine yace kai zikiri kuma kai tasbihi. Ba wai dan tasbihin ba zikiri bane ba, shi ma zikiri ne. Yace bil ashi wal ibkara safi da maraici. Kun ga zikirin safi da yamman nan ƴan uwa musamman a wannan zamanin wallahi kar ana wasa da shi. Kar ka kuskura a ce baka azkar a wannan zamanin na masifa, zamanin fitina. Ga fitinan imani, ga fitinan rayuwa, ga makiya da munafikai da mahasada, ba su da magani sai azkar. Su yi ta kulle-kulle kana nan garau. To maganin su shine azkar. Murik azkar na safi, azkar da yamma, azkar lokacin kwanciya. Wannan shine maganin mayu na asali, ba wai hayaki ba. Ina fata an gane. Hayaki halal ne, ba haramun ba ne. Ku fahimci wannan abin da kyau. Amma dai wannan ya fi hayaki ƙarfi. Ina fata an gane. Yau ba ma haramta hayaki. Hayaki ya halatta. Inda hayaki ne na itace da ganyayyaki da sauransu. Amma a kawo abin da yake haramun ne a hayaki da shi wannan bai halatta ba. Kun fahimci wannan abin da kyau. A sha a yi wanka duka idan itace ne babu laifi. Yawwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu haƙiƙanin maganin mayu shine azkar. Shine na farko. A cikin Alƙur'ani mai girma Allah ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokacin da annabi ke cikin takura yana cikin damuwa yana neman magani. sai Allah ce walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun, haqiqa tabbas mun san kana cikin kunci da damuwa, kana cikin tashin hankali, irjinka yayi kunci saboda ga munafukai, ga yahudawa, ga kafurai, ga kowa ya saka a gaba, ga kuma nauyin risala. Yace fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa abudu rabbaka hatta ya'tika al-yaqin. Yace to maganin wannan kuncin da kake ciki, fasabbih bihamdi rabbika, kai tasbihi da godewa ubangijinka, shine subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Kisa na na Aisha na na Fatima, Allah ya kara mata yadda bintu Muhammadin alayhi salatu wa salam, da ta shiga cikin kunci da takura da ayyukan gida ya mata yawa, kuma ita kadai ce bata da kishiya, bata da abokiyar zama, sai ya kasance tana bukatar yar aiki. Ka wato mata akwai wayo, ita kara kara aure amma kawo yar aiki. Na kasa gane wannan turanci commander. An gane ko sun yadda kawo yar aiki ko ya halata kawo yar aiki ba haramun bane ba. To sai ita ma ta je gida Annabi, tace a bata yar aiki daga cikin bayi da ake da su, ayyukan gida mata yawa. Da Annabi da aka gaya mishi, ta zo gida baya nan ta samu matan shi ta gaya musu. Da Annabi da wafa ana gaya masa ko zama bai bai tashi sai gidan nan na Fatima. Sai irin son da Annabi ke Fatima ya wuce tunanin mutum alaihi salatu wassalam. Kuma a kullun ina bada misali wajen rushe da'awan yan bid'a dangane da Annabi ya zo ya ba su wani ibada ko ya musu wani bayani, sai mu ce inda a duniya akwai wanda Annabi zai zo ya same shi ya masa wani bayani da nana Fatima ce, dan a lokacin da ya rasu duk duniya ba wanda yake so kamanta. To kuma da ya rasu ta shiga cikin damuwa da tashin hankali, rikici ma tsakaninta da su Abubakar As-Siddiqu, tace a bata gadon babanta. Aka ce mata a baki sani bane ba, annabawa in sun rasu ba a gadon su, kuma haka abin yake a shari'a. Ba Abubakar kadai ba, hatta mijinta ya san hadisin Sayyidina Aliyu. Sannan akwai kakanta Abbas bin Abdul Muttalif, tunda shi kanin baban manzon Allah ne alayhi salatu wassalam, ko wan shi mahaifinsu ne daya, dan uwan baban Annabi ne. Kaga kaka yake a wurin ta kenan, tunda shi babban manzon Allah ne, shi ma ya san wannan hadisin, wanda shi Abbas yana in za a raba gadon ma shi ma yana cikin masu ci. Kun gane ko? Saboda matsayin uba yake, kuma Annabi ya rasu bashi da ɗa namiji. Amma duk da haka suka ce haka hadisin yake, ba a gadon annabawa. Amma Fatima ta shiga damuwa da tashin hankali, ma babu randa Annabi zo a mafarki ya mata bayani. Haka kawai sai wani mutum yau zai ce Annabi ya zo ya bashi abu kaza. Shi Abubakar da yake shugaban musulmai kaf, duk duniya Annabi bashi da amini kamar Sayyidina Abubakar, amma bai zo ya masa bayani ba, kai khalifa fa ga yanda abun yake, abawa ya ta gado shi ma bai gaya mishi ba, bai ce ba kira ta ka lallashe ta saboda kaunan da nake mata, a bata hakuri, duk bai ce Annabi ya zo mishi ba. To idan waɗannan mutanen nana Aisha, nana Fatima, Abubakar As-Siddiq, Sayyidina Aliyu, Annabi bai zo musu ba, ya zaka ci ya zo Morocco dan Allah, ko Senegal, ko Kano? Allah sa kun gane yaren da nake, duka wata tsuniya ne, dan waɗancan ɗin su ya kamata ya zo wurin su, abokan shi ne, aminan shi ne, matansa ne, ƴaƴan shi ne alaihi salatu wassalam. To Allah subhanahu wataala sai ce da shi kai ta tasbihi, kai ta tasbihi. Haka Allah ga Annabi alaihi salatu wassalam. Annabi Yunus shi ma Annabi ne, ya shiga cikin bala'in da hankali ma ba zai dauka ba, zulumatun ba'daha fawqa ba'din, ya fada ciki. Na farko ya fada cikin teku, in ka taba ganin teku da idonka ko a TV ne ka san wani abun bala'i ne. Ruwan teku karfin da yake da shi, a ce mutum ya fada ciki. Na biyu cikin dare, kaga duhu nawa kenan, duhu biyu, teku duhu ne ga duhun dare sannan kuma kifi ya hade shi irin babban kifin nan shark kawai sai ya hade shi yanda ka san zaka hade kwayan gada haka kifi zai hade mutum da ya shiga wannan halin abu ɗaya dinga yi shine tasbihi yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kaga subhanaka ai tasbihi din kenan shine subhanallahi sai Allah ce falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi bu'athun da ba dan ya kasance daga cikin masu tasbihi ba da mun bar shi a cikin kifin haran tashin kiyama da kabarin shi kenan amma Allah ce saboda wannan tasbihin da yake fa nabadhnahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatana alayhi shajaratan min yaqtin to wannan muhimmancin tasbihi kenan duk halin da ka shiga na kunci da damuwa ka rike tasbihi Allah zai kawo maka mafita ya tabbata a cikin alqur'ani mai girma a cikin hadisan manzon Allah afwan sallallahu alaihi wasallama kamar da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito dukkan su a cikin Bukhari cikin kitabu da'awat Muslim a cikin kitabu zikir wa du'a wa tawbatu wal istighfar Bukhari ya kawo shi a cikin babin da ke magana akan falalan tasbihi Muslim ya kawo shi a cikin babin da ke magana akan falalan at-tahlil wa tasbih wa du'a Annabi rahama alayhi salatu wassalam hadisin Bukhari yace kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan hadisin shine hadisin karshe cikin sahihul Bukhari daga shi Bukhari ya rufe littafin shi ya bude Bukhari da hadisi innamal a'malu binniyati hadisin Umar ibn Khattab ya kulle da hadisin Abu Huraira kalimatani kalmomi guda biyu khafifatani ala lisan masu saukin furtawa akan harshe saqilatani fil mizan masu nauyi kuma a mizani ranar gobe kiyama suna da matukan nauyi a cikin ma'auni kuma habibatani ila rahman kalmomi ne da kuma Allah yake son su abun so ne a wurin ar-rahman kamar ka ce annabi wadanne kalmomi ne wannan sai ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim Allah na son waɗannan kalmomi a wani hadisi kamar da yazo cikin Tirmizi an tambaye annabi rahama alaihi salatu wassalam wani kalma Allah yafi so yace subhanallahi wa bihamdihi shi yasa ya tabbata a cikin hadisi daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga Abu Huraira ruwayan Bukhari shima da Muslim a cikin the same babi da ya gabata shi ma hadisi ne na Abu Huraira ku rike wannan hadisin da kyau da zan karanta annabi ya fada sallallahu alaihi wasallama yace man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmi mi'ata marratin yace hattat khatayahu wa in kanat mithlu ko mithla zabadil bahari annabi ce duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi kadai ka fada sau 100 a cikin yini daga fitar daga alfijir kafin rana ta fadi ka fadi wannan sau 100 duka fa bai wuce minti 5 ba a minti 5 zaka fada annabi ce duk wanda ya fadi wannan sau 100 yace hadar khatayahu dukkanin kananan zunuban shi za su zube sai Allah ce wa in kana mithla zabadil bahari koda zunuban nashi sun kai kumfan teku koda sun kai kumfan teku to wallahi karki kuskura karka kuskura a ce gari ya waye rana ta fadi ba ka fadi wannan ko ki fadi wannan sau 100 ba ko kina girki zaki iya subhanallahi wa bihamdi sau 100 ko kana kwance ko kana zaune ko kana tafiya a keke na fif a chaba a taxi ko a menene duk aikin da kake a office a kasuwa ne kana kan keke ne duka ko kana aikin hannu ne duk zaka iya kai makanikin mota ne duk abun da kake wallahi sau 100 zaka faɗi wannan kuma wallahi bai wuce minti 5 ba amma shedan sai ta da rigima ce bai yadda ba zaka zauna awa ɗaya kana kallon film ko awa ɗaya kana wani shirme ko awa ɗaya ana hira na ta kyakkyata dariya to da zaki faɗi wannan sau 100 ga falar da zaki samu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi yana cikin Bukhari kamar yadda na faɗa Allah ya ƙara Bukhari rahama wani hadisi wanda shine na ƙarshe ya tabbata daga manzo shi ma sallallahu alaihi wasallama hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas na hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin dai disan babi da muka faɗa babu zikir wa du'a wa tawbatu wa istighfar a the same babi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa aya ajizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alf hasanatin shi yanzu ɗayan ku zai gagare shi a kowane rana yayi aikin da zai samu lada 1000 kalman hasana a Hausa muna fassara shi ne da lada dan bashi da fassara sama da wannan amma wani abu ne da ya wuce inda kake tsammani idan ka dauki ladan da annabi yace za a bayar idan mutum yaje sallan jana'iza za a bashi kiradi guda daya idan akai sallah kuma yaje makabarta kiradi guda biyu sahabbai suka rasa menene wannan kiradin annabi yace kowanne kiradi guda daya girman shi yafi girman dutsen Uhudu tarin lada ne kuma tarin lada aka kira shi da wannan suna to karka ji an ce in kai abu kaza lada daya ka dauka irin naira daya ne ina fata an gane kai ka san ko dala daya da naira daya ba daidai suke ba to shi sai annabi ce za a baka hasanatan guda daya lada ne da yafi girman masallacin nan to ka dinga hararowa a hankalinka ba naira daya ake nufi ba balle ka ce bata da daraja yanzu annabi yace to yanzu shi ɗayan ku zai masa wahala zai gagare shi yayi aikin da kullun zai samu hasana guda 1000 fa sa'alahu sa'ilun min julsa'ihi wanda daga cikin sahabban da suke zaune sai ya tambaye annabi alaihi salatu wassalam yace kayfa yaksubu ahaduna alf hasana ya ɗaya mu zai yi aikin da zai samu lada 1000 aini ɗaya kawai ya rasulullahi kala sai annabi yace yusabbihu mi'ata tasbihatin yace subhanallahi wa bihamdihi sau 100 kawai ya abin da zai yi kenan cikin minti 5 ya gama subhanallahi wa bihamdihi sai annabi ya ce fa yuktabu lahu alf hasana za a rubuta mishi lada guda 10 alf hasanati lada guda 10 sai ya ce au yuhattu anhu alf khati'atin ko kuma a kankare masa zunubi guda 1000 falalan da za a samu kenan duk wanda yayi wannan sau 100 ɗayan biyu za a mishi imma yuktabu lahu a rubuta mishi alfu hasanatin lada 1000 ko kuma Allah ce kar a rubuta mishi lada 1000 nan zunubai sun mishi yawa a share zunubai guda 1000 ya ci riba ko bai ci ba ya ci riba to shi yasa a kullun aini mu dage mu faɗi wannan sau 100 yanda na faɗa bai kai minti 5 ba da yatsa ne da counter ne da carbi ne da ko menene ka yaki shedan ka yaki zuciyanka insha Allah mutum ya rike wannan wallahi sai ya ga haske a cikin rayuwar shi ga kuma haske na imani ga kuma babban haske a mutu a shiga aljanna babu haske sama da wannan ina ga lokaci yayi go sun ce lokaci yayi za mu tsaya anan za mu tashi ainihin a inda muka fara gobe kai tsaye mu shiga tafsiri yau mun yi muqaddima ne fatan mu shine Allah ta'ala ya karba mana ya kuma sa mu gama lafiya wannan azumi da muke ciki Allah hada mu da dukkanin alkhairi da albarka dake cikin shi a kamar yadda muka saba amsa tambayoyi ga duk waɗanda suke da tambaya za su iya rubutawa a dinga dala rubutu mai kyau rubutun da za a iya karantawa na sha faɗa akwai rubutun da in kai kai zaka iya karanta shi amma waninka ba zai iya karantawa ba to kai rubutun da wani zai karanta sannan kuma kar ayi labari, ayi tambaya kawai a takeici, wata sai ga tambaya shafi guda sai ka ci exam yayi yawa. Sannan kuma gashi commander director Hizba na jihar Gombe shi Alhaji Rabiu da muke tare da shi yana taimakawa wajen tace waɗannan tambayoyin, ya ainihin bamu waɗanda su aka fi bukata. Allah saka masa da alkhairi. Muna addu'a wannan azumi da muka shiga, Allah sa mun shige shi a sa'a. Allah ya haɗa mu da dukkan alkhairi da albarka dake cikin wannan wata. Allah ya sa mu samu rahama da gafara da afuwa da itukun minan nari a cikin shi. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala, marasa lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya, dukkanin masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu, waɗanda suke da damuwa Allah ka yaye musu, waɗanda suke cikin wani hali na kunci Allah ka fitar da su. Ya Allah duk muna da bukata na alkhairi a wurinka Allah ka biya mana, muna da damuwa dukkan mu Allah ka yaye mana, wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka sanya albarka cikin ma'aikatunmu, ka sanya albarka cikin kasuwanninmu, ka sanya albarka cikin garurukanmu, ka sanya albarka cikin gidajenmu. Allahumma inna nas'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu ma lam na'lam, wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu ma lam na'lam. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. اللهم قد حوائجنا آجله وآجلي. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ومن البخل والجبن، ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم. اللهم آمين.